الله الرحمن نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كلام الله وخير الهدي هدى محمد صلى الله تعالى عليه وآله وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار ما ينهك السلام عليكم ورحمة الله وبركاته muna gode wa Allah subhanahu wa ta'ala mai kowa mai komai da ya kamu wannan safiya ta 25 ga watan Ramadan injiran manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam 1447 wanda kuma ya dace da 14 ga watan uku shekara ta 2026 a wannan masallaci mai albarka a nan headquarter ta jama'atu izalatul bid'a wa iqamatis sunna a cikin garin Mina a jihar Niger a tarayyar Najeriya karkashin jagorancin iyaye mu mata nisa'us sunna wanda muka saba muna gudanar da tafsirin alqur'ani mai girma irin wannan lokaci a cikin hikimar Allah subhanahu wa ta'ala yau ita ce ranar da za mu rubuta wannan tafsirin insha Allah wanda muka saba muna gudanarwa da safe a cikin kwana hudu a sati tun daga ranar Alhamis zuwa ranar Talata tun daga ranar Asabar afwan zuwa ranar Talata kuma tafsiri ne wanda ake gudanar da shi ga iyaye mata musamman aka yi tunanin sabo waɗansu ayoyi waɗanda suke da alaƙa da su kai tsaye ko suke da alaƙa da rayuwarsu ta duniya da kuma rayuwarsu ta lahira domin a fassara su a ji maganganun malamai a kansu kuma a ji abinda waɗannan ayoyi suke shirwa gare shi insha Allah ta'ala za mu ɗan ɗora daga inda muka tsaya wala'alla mu ɗan yi tafsiri ko da na ɗan lokaci kaɗan ne idan shuwagabannin ƙungiyar suka ƙara so sai duk jawaban da za su biyo baya sai su biyo baya insha Allah ta'ala ina fata Allah maɗaukakin sarki ya mana jagora idan ban manta ba inda muka tsaya mun ɗauki wasu ayoyi a cikin suratul ahzab inda muka tsaya aya ta 34 wanda yau insha Allah za mu tsaya aya ta 35 kuma wannan aya ta 35 ita kadai ce ayar da za mu ɗauka yau mu fassara ta biyu bayaninta insha Allah tabaraka wa ta'ala in ya so sai mu tsaya a kanta in Allah ya kai mu shekara mai zuwa gare da lafiya sai mu tunanin ɗorawa ko zaɓa waɗansu ayoyin da suke da alaƙa da rayuwar iyaye mata domin a fassara na al'amma.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم. إن المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات والقانتين والقانتات والصادقين والصادقات والصادقين والصادقات والصابرين والصابرات والخاشعين والخاشعات والمتصدقين والمتصدقات والصائمين والصائمات والحافظين فروجهم والحافظين فروجهم والحافظات والذاكرين الله كثيرا والذاكرات والذاكرين الله كثيرا والذاكرات أعد الله لهم مغفرة وأجرا عظيما.
Allah madaukakin sarki yace innal muslimina lalle muslimai maza wal muslimati da muslimai mata wal mu'minina da mu'minai maza wal mu'minati da mu'minai mata wal qanitina masu yiwa Allah madaukakin sarki da'a maza wal qanitat masu yiwa Allah da'a mata was sadiqina masu gaskiya maza wassadiqati da masu gaskiya mata wassabirina masu hakuri maza wassabirati da masu hakuri mata walkhashi'ina masu jin tsoron Allah maza walkhashi'ati da masu jin tsoron Allah mata walmutasaddiqina da masu sadaka maza والمتصدقات كما صدق مات والصائمين ما صائمي ماذا والصائمات كما صائمي مات والحافظين فروجهم ما سكي يا غبن سو ماذا والحافظات كما سكي يا غبن سو مات وذاكرين الله كثيرا كما امتن الله دياوا ماذا والذاكرات da masu ambaton Allah da yawa mata a'adda Allahu lahum maghfiratan Allah madaukakin sarki ya tanada musu da gafara wa ajran azima da kuma lada da girma. Wannan ayar ta yi bayanin waɗansu sifofi guda goma, sifofi goma na musulmai maza da sifofi goma na musulmai mata. Duk waɗanda suka sifanci da waɗannan sifofi ɓangaren maza ne ko ɓangaren mata ne, ƙarshe gaya nan Allah ya fi sakamakon da za a yi musu. Wasu malamai suka ce dalilin saukar wannan ayar kamar yadda ya zo a cikin hadithin Ummu Ammara al-Ansariya radiyallahu ta'ala anha, ita ce ta zo gurin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam, ita Ummu Ammar ta zo gurin manzon Allah sai ta ce ya Rasulullah, ma ara kulla shay'in illa lirrijal wa ma ara an-nisaa yudhkarna bi shay. Ta ce manzon Allah, ni ina yawan ganin duk yawanci sai inji ana yawan ambaton maza, ana yawan ambaton maza, ana yawan ambaton maza, amma ni ban ga an fiye ambaton mata ba, ma'ana ban ga ana ambaton lamirin mata ba. Ma'ana abinda take nufi, duk wani umarni da zai zo da siga ta maza ne, ko zai zo da wawul jama'a, abinda yake nuna maza, sai dai su ma mata su shiga saboda ɓangaren rinjaye, amma ba za a ambaci nunin niswa ko kuma lamiri na mata ba. Yawanci duk lamirin maza, lamirin maza, lamirin maza, lamirin maza ake ambata. To shi ne ita ta yi mamaki, sai ta zo gurin manzo Allah ta ce ya Rasulullah, ni dai komai sai in ga ana ambatan maza, ban ga ana ambatan mata ba, to sai Allah ya saukar da wannan ayar. Haka waɗansu malamai suka faɗa, suka ce wannan hadisi ne hasan, sai Allah ya saukar da wannan ayar. Shi yasa ya zama idan an ambaci maza sai a ambaci mata, idan aka ambaci sifa ta namiji sai a ambaci sifa ta mace, ko kuma idan aka ambaci sifofi na ‘ya’ya maza sai a ambaci sifofi na ‘ya’ya mata. Waɗannan sifofi guda goma ya kamata mu bi su ɗaya bayan ɗaya, mu ga me suka ƙunsa, me suke karantar da ku, sannan kuma me suke nuna mana. Wannan zai sa wala’alla mai bi a samu wasu daga cikinmu sun yi ƙoƙarin sifantuwa da waɗannan sifofi, sun yi ƙoƙarin koyi da irin waɗannan sifofi, saboda su samu abinda Allah maɗaukakin sarki ya tanadar mana, ko su samu abinda Allah ya tanadar musu daga ƙarshe, game da Allah maɗaukakin sarki ya bayani. Wasu malamai suka ce wannan sifofi bishara ce Allah yake wa mu'minai. Allah yana yin albishir ga duk waɗanda suka simantu da waɗannan sifofi, Allah yana musu wani albishir na musamman. Shi yasa ki yi ƙoƙari ki sifanci da waɗannan sifofi inda dama gaba ɗayansu, saboda ki samu abinda Allah ya tanada a ƙarshe, kamar yadda za mu ambata. Duk wannan sifa da muka ambata, abinda Allah ya tanada a kanta, Allah ya ce maghfiratan wa ajran azima. Idan Allah ya taimake ki kika sifanci da waɗannan sifofi guda goma, to ƙarshe abinda za ki samu gafara daga wajen Allah subhanahu wa ta’ala da kuma lada mai girma. Malamai suka ce abinda ake nufi da lada mai girma shine gidan aljanna. Ruwa da Allah ya sa ta sifanci da waɗannan sifofi, da izinin Allah, Allah zai gafarta mata, Allah maɗaukakin sarki zai bata aljanna. Sifa ta farko ita ce sifa ta musulunci. Duk yanda za a yi ki zama ke musulmaci, kar ki yadda ki bar musulunci, kuma kar ki yadda ki fita daga cycle da'ira ta musulunci. Yi ƙoƙari kullum kina nan a matsayin musulma, kar ki abinda zai warware miki musulunci, kar ki abinda zai fitar da ke daga cikin addinin ki. Shi yasa sifa ta farko sai Allah ya ce innal muslimina wal muslimat, lallai musulmai maza da ainihin wato musulmai mata. Idan aka ce musulmai maza, su ne waɗanda suka lizumci rukunan musulunci guda biyar, suka yadda da su, kuma suka yi aiki da wasu daga cikinsu. Rukunan musulunci shi ne akwai tauhidi, akwai sallah, akwai azumi, akwai zakka, akwai aikin hajji. Ma'ana kin shaida babu abin bautawa bisa gaskiya da cancanta sai Allah, kuma annabi Muhammadu manzon Allah ne sallallahu alaihi wasallam, sannan kina tsaye da sallah. Idan Allah ya baki dama kina da dukiya ko kadarori kina fitar da zakka, sannan idan Allah ya kai mu azumin watan Ramadan kina azumi kamar yadda Allah ya ce ayi, sannan idan kin samu damar aikin hajji zaki da aikin hajji. Kin yarda da waɗannan rukunai guda biyar, kuma in kin samu dama za ki aiwatar da su, to wannan ke musulma ce, wannan ke musulma ce. To tunda kin zama musulma, kar ki yarda ki yi wani abu wanda zai fitar da ke daga musulunci. Domin idan mutum ba musulmi ba ne, akwai abin da zai shigar da shi cikin musulunci, haka idan mutum musulmi ne, akwai abin da zai fitar da shi daga musulunci. Menene abin da yake shigar da mutum musulunci in ba musulmi ba ne? Shine furta ɗaya daga cikin waɗannan rukunai guda biyar. Daga lokacin da mutum ya ce ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna muhammadar rasulullah, ya zo musulmi. Shi yasa inda mutum zai zo a ce ba musulmi ba ne, yana so a musuluntar da shi, abinda za a gaya masa ya zama musulmi kawai shine kalmar shahada. Ka ce ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna muhammadar rasulullah, da zaran ya buɗe baki ya ce ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna muhammadar rasulullah, ko ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluhu, to wannan ya zama musulmi. Shi yasa wannan kalmar ita ce take shigar da mutum musulunci. To ki yi kokari ki zama musulma, sannan idan Allah ya kaddara kin zama musulma, kar ki yarda ki yi abin da zai fitar da ke daga cikin me, daga cikin da'irar musulunci. menene abinda yake fitar da mutum daga musulunci abubuwan da suke warware wa mutum addini suna da yawa amma abu babban abu shine radda menene radda ki fito ki ce ke baki yarda da Allah ba ko baki yarda da manzon Allah sallallahu ta'ala alaihi wasallam ba ko kuma duk wasu abubuwa da Allah ya wajabta ko abubuwan da suke wajibi ne a wajen Allah ke a ranki baki yarda da su ma'ana wala Allah ke baki yarda da su ba kwata kwata ko baki yarda da su ko dan kike wannan sai a ce kin warware musulunci ko sai sa iko kari ke zama cikin musulmi sai Allah ya ce innal muslimina lallai musulmai maza Allah ya ce wal muslimat da kuma musulmai mata wannan sifa ta farko ke sifa ta biyu sai Allah ya ce wal mu'minina da mu'minai mata wal mu'minati da mu'minai maza kai wal mu'minina da mu'minai maza wal mu'minati da mu'minai mata a baya musulmai na faɗa mana menene rukunin musulunci nan sai aka ce mu'minai maza da mu'minai mata wannan ya nuna mana kenan ashe akwai bambanci tsakanin musulmi da mu'mini haka akwai bambanci tsakanin mu'mina da musulma mataki na farko abinda zaki zama musulma mataki na biyu sai ki zama mu'mina ashe ba kowace musulma take mu'mini mu'mina ba amma kowace mu'mina musulma ce amma to tara za a yi ki zama musulma ba ki zama mu'mina ba eh akwai yanda za a yi za ki iya zama musulma idan kin yi imani da rukunin musulunci guda biyar za ki zama musulma amma idan kina aikata ɗaya daga cikin manya-manyan laifuffuka wannan kuma zai soke miki imani sai dai ya tabbatar miki da musulunci duk wanda take shan giya ko take kisan kai ko take tsafi ko take sihiri ko take fasikanci ko take ainihin wato abinda ya shafi wannan ko take cin riba to wannan ba mu'mina bace musulma ce domin duk wanda yake aikata manya-manyan laifuffuka ba ya zama mu'mini sai dai ya zama musulmi haka duk wacce take aikata manya-manyan laifuffuka ba za ta taba zama mu'mina ba sai dai ta zama musulma wannan shine ka'ida saboda aikata babban laifi fasikanci shi kuma fasikanci ba ya sa ya zama mutum yana da imani sai dai a ce wannan musulmi ne amma ba mu'mini ba ne shi yasa mu'mini daban musulmi daban kuma ba kowane musulmi yake zama mu'mini ba amma kowane mu'mini musulmi ne shi yasa manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya ambata mana waɗansu manya-manyan laifuka guda biyu maza Allah ya ce mai imani ba ya yi maza Allah ya ce la yazina zani hina yazni wa huwa mu'min ولا يسرق السارق حين يسرق وهو مؤمن maza Allah ya ce mazinaci ba zai yi zina ba a lokacin da yake da imani wasu malaman suka ce duk wanda yazo zai yi zina ko za ta yi zina za a cire mata imani za a waye gari ba ta da imani haka barawo ba zai yi sata ba a lokacin da yake da imani cewa duk wanda yazo zai sata za a cire masa imani wannan yana nuna kenan a ce duk wanda yake aikata babban laifi ba mu'mini bane amma mai ne musulmi ne amma imani babu shi menene babban laifi malamai suka ce laifin da ake kira babba shine duk wani laifi wanda Allah zai faɗi narkon azaba da za a yi wa mai aikata shi ko kuma duk wani laifi da Allah zai faɗi haddi da wanda ya aikata wannan laifin wannan shine babba shi yasa duk laifin da Allah zai ce Allah ya tsine wa masu yi ko Allah ya la'anci masu yi ko Allah ya tanada azaba ga masu yi wannan laifin babba ne ko kuma duk laifin da Allah zai ce wanda yayi kaza ai masa kaza ko bulala ko jefewa ko kashewa wannan shi ma laifin babba ne wannan shi ake kira kaba'irul dhunub kenan manya-manyan laifuka to duk wanda yake aikata babban laifi wannan ba mu'mini bane amma musulmi ne shi yasa malamai suka ce duk inda ce ga an ce musulmi mu'mini idan su biyun suka zo a guri daya sai ya zama musulunci daban imani daban amma idan musulmi kadai ya zo a guri to zai iya daukar mu'mini haka idan mu'mini kadai ya zo a wani guri zai iya daukar musulmi malamai suke cewa kalimatani ma'ana idza ijtama'a iftaraqa wa idza iftaraqa ijtama'a waɗannan kalmomi ne guda biyu musulunci da imani duk lokacin da suka haɗu guri daya iftaraqa kowanne sai dauki ma'anarsa wa idza iftaraqa idan ɗayan kuma ya zo daban wannan ma ya zo daban ijtama'a sai su haɗu a kan ma'ana yanzu nan da Allah ya ce innal muslimina wal muslimat kin ga anan ijtama sun hada guri daya sai zaman ma'anar musulunci daban ma'anar imani daban amma da Allah ya ce ya ayyuhal ladina amanu kadai ya ku masu imani kun ga nan iftaraka an ambaci masu imani su kadai to musulmai ma sun shiga ciki da Allah ya ce wala tamutunna illa wa antum muslimuna kun ga nan ma iftaraka kalmar musulmi ta zo ita kadai to nan ba mu'mini ya shiga amma in dai suka zo a guri daya al-islam wal iman a cikin aya daya ko hadisi daya sai zama ma'anar musulunci daban ma'anar imani daban shi yasa nan tunda sun zo innal muslimina wal muslimati sai zama ma'anar musulmi daban ma'anar mu'mini daban wal mu'minina wal mu'minati wal muslimati wal muslimi wal mu'minat sai zama ma'anar musulma daban ma'anar mu'mina daban to wannan shine imani kenan imani abinda ake nufi da imani a harshen larabci shine at-tasdiq gaskatawa duk abinda zaki yadda da shi a zuciyarki to kin yi imani da shi amma a shari'ance idan aka ce al-iman malamai suka ce abinda ake nufi da imani a shari'ance huwa i'tiqadun bil qalb shine ke kudurta abin a zuciyarki sannan wa qaulun bil lisan ki furta abin da harshenki sannan wa amalan bil jawari ki aikata abin da gafanki imani shine furtawa kudurcewa aiwatarwa kin furta abin da harshenki kin yi imani da Allah kin kudurta imani da Allah a zuciyarki kuma kin aikata abin da Allah ya ce aikata wannan shine imani sabanin wasu daga cikin kungiyoyi wadanda aka yi ada ko da yake har yanzu akwai tunanin su ko da babu su a suna amma akwai tunanin su shine murji'a wanda suke ganin wai al'amalu la yadkhulu fi musliman iman cewa aiki baya shiga cikin me cikin imani wai idan dai kika buɗe baki kika ce kin yi imani to shikenan ke mu'mina ce ko da baki aikata komai ba wannan kuskure ne ba daidai ba ne dole abinda zai sa ki zama mu'mina sai kin yi aiki shi yasa a wajen ahlus sunna wal jama'a al-imanu yazidu wa yanqus yazidu bi ta'a wa yanqus bil ma'siya imani yana karuwa yana raguwa imani yana karuwa ta hanyar yi wa Allah madaukakin sarki da'a imani yana raguwa ta hanyar sabawa Allah subhanahu wataala wacce ta fi ki yawan yin aiki za ta fi ki imani wanda ta fi ki karancin aiki za ki fi ta imani to shi yasa wannan shine imani kamar yadda muka sani imani yana da rukunai guda biyar kamar yadda yago a cikin hadisin jibril dogon hadisin nan wanda mala'ika hadisi na biyu a cikin 40 hadisi wanda mala'ika jibril da yazo gurin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yayi masa tambaya yace akhbirni anil islam yace al-islam an tashhadu an la ilaha illa Allah wa anna muhammadar rasulullah wa iqamis sala wa ita'iz zaka wa hajj bayti wa hajj albayt shi qala sadaqata fa akhbirni anil iman qala al-iman an tu'mina billahi wa malaikatihi wa kutubihi wa rusulihi wal yawmil akhir wa an tu'mina bil qadri khairihi wa sharrihi wadannan sune rukunan imani rukunan musulunci guda biyar ne rukunan imani guda shida shine an tu'mina billah ki imani da Allah in aka ce imani da Allah ya hada abubuwa guda hudu al-imanu bi wujudillahi ta'ala al-imanu bi rububiyyatihi ta'ala al-imanu bi ilahiyyatihi ta'ala al-imanu bi asma'ihi wa sifatihi wadannan abubuwa guda hudu su ake kira al-imanu billah imani da Allah abu na farko shine ki imani akwai Allah da farko ki fara yadda ma cewa akwai Allah abu na biyu ki imani ki kadai ta ki imani da ayyukan Allah ki yadda Allah shi kadai yake gudanar da ayyukansa kuma Allah shi yake ya halatta duniya yake mallakar ta abu na uku ki imani da kadai ta ayyukan bayin Allah ga Allah cewa ki yadda babu abin bautawa bisa gaskiya da cancanta sai Allah bangare na hudu ki imani da sunayen Allah da sifofin Allah wadannan abubuwa guda hudu su ake kira al-imanu billah imani da Allah sannan wa malaikatihi kuma ki imani da litattafan Allah ma'ana ba wanda ya san adadin mala'ikun Allah sai Allah kuma babu wani mala'ika daga cikin mala'ikun Allah wanda Allah bai dora masa wani aiki na musamman ba wa mala'ikun Allah ba maza bane mala'ikun Allah ba mata bane sannan mala'ikun Allah ba sa saba wa Allah a cikin duk abinda Allah ya halice su sannan mala'iku an halice su ne daga haske wannan sune mala'iku kenan sannan wa kutubihi kuma ki imani da littattafan da Allah ya saukar da waɗanda kika san sunayen su da waɗanda ma baki san sunayensu ba cikin waɗanda kika san sunayensu akwai suhufi Ibrahim akwai at-taura akwai injila akwai alqur'ani ki imani da waɗannan cewa littafi ne littafai ne Allah ya saukar da su zuwa ga waɗannan annabawa guda hudu annabi Ibrahim annabi Musa annabi Isa annabi Muhammad sallallahu ta'ala alaihi wa alihi wa sallam sannan bayan kin yi imani da wannan kuma ki yi imani da cewa waɗannan littafan alqur'ani da ya sauka ya shafa dukkanin waɗannan littafai gaba daya ba za ka yi aiki da waɗannan littattafai ba bayan saukar alƙur'ani wannan shine imani da littattafai sannan sai wa rusulihi sannan ki imani da manzanni imani da manzanni ki imani da manzanni a dunƙule kuma ki imani da manzanni a daidaiku manzannin Allah daidaiku su 25 ne alƙur'ani ya babu labari amma adadin manzannin Allah babu wanda ya san adadin manzannin Allah sai Allah Allah kadai ya san adadin manzannin shi wadansu Allah ya bamu labari wadansu Allah bai bamu labari ba to ki imani cewa Allah ya aiko manzanni adadin su Allah kadai ya sani kuma akwai wadansu daidaiku 25 wanda Allah ya bamu labarin su sannan akwai wasu mutum biyar wadanda ake kiran su ulul azm min ar-rusul wanda sun fi dukkanin manzanni kuma ki imani da su shine annabi Nuhu annabi Ibrahim annabi Musa annabi Isa sai annabi Muhammad sallallahu ta'ala alaihi wa alihi wasallam wannan shine wa rusulihi sai wal yawmil akhir ki imani da ranar lahira akwai wata rayuwa bayan wannan rayuwa da nake ta duniya bayan rayuwar duniya sai rayuwar barzakh ita ce rayuwar kabari bayan rayuwar kabari sai rayuwa ta alkiyama to ki imani da wannan rayuwa ta alkiyama cewa za mu koma ga Allah Allah zai tashe mu zai tambaye mu duk abin da muka aikata za a yi hisabi waɗansu 'yan aljanna waɗansu 'yan wuta ki imani da wannan shine wal yawmil akhir sannan na ƙarshe wa an tu'mina bil qadri khairihi wa sharri kuma ki imani da qaddara ki imani da qaddara al khairi da sharri duk abin da ke ga yana faruwa na qaddara ki yadda daga wajen Allah subhanahu wataala ne wannan sunan rukunin imani kuma wannan shine imani to ki zama daga cikin waɗannan mu'minai sai Allah ya ce wal mu'minina wal mu'minat sifa ta uku sai Allah ya ce wal qanitina wal qanitati al qanitin sune masu yi wa Allah biyayya maza wal qanitat sune masu yi wa Allah biyayya mata abinda ake nufi a nan masu bin umarnin Allah maza da masu bin umarnin Allah mata me ake nufi da masu bin umarnin Allah Allah madaukakin sarki ya aiko mana da manzo sallallahu ta'ala alaihi wa alihi wa sallam manzon Allah ya zo mana da alqur'ani manzon Allah ya isar da qur'ani kuma manzon Allah ya yi bayanin alqur'ani to ya zama kina bin wannan alqur'anin da Allah ya aiko manzon Allah da shi sannan kina bin wannan bayanan na manzon Allah da manzon Allah ya wajen isar da qur'ani shine biyayya ma'ana ki ba Allah ki bi manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam aiki da alqur'ani ki aiki da sunnar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam sai ki zama daga cikin qanitat amma idan kika wari aka ce kawai ke zaki bi Allah ne ba zaki bi manzon Allah ba ko zaki aiki da alqur'ani ne amma ba zaki aiki da sunna ba wannan ba ki zama cikin qanitat ba musamman irin abin da yake faruwa a yanzu jarrabawar da muka samu da fitintunu da suke faruwa a yanzu na yaduwar waɗannan mutane da ake kira 'yan kalafatu ko 'yan tantsine ko 'yan qur'ani zalla ko 'yan qur'aniyu wanda suke da'awar cewa su sun yarda da alqur'ani kadai amma ba su yarda da hadisai ba kaga wannan ba su zama daga cikin masu biyayya ba domin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam da ya kawo mana qur'ani ba zuwa ya kawai ya ajje qur'ani ya tafi sa ba su ma sahabbai da suka karba alqur'ani a gurin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ba qur'anin kawai suka karba manzo Allah ya koma ga Allah ba su ma da suka ba wa tabi'ai ba qur'anin suka ajje musu kawai suka tafi ba tabi'ai da suka ba wa tabi'ut tabi'ina su ma ba qur'anin suka ba suka tafi ba a'a manzon Allah sai da yayi wa sahabbai bayanin wadansu ayoyin musamman ayoyin da suka zo a dunkule manzon Allah sai da ya fasara su musamman ayoyin da suka zo a sake manzon Allah sai da ya kayyade su musamman ayoyin da suka zo haka gaba daya sai da manzon Allah ya bayyana wannan bayanin da manzon Allah ya na'ayoyi shi ake kira sunna shi yasa malamai suke cewa shi manzon Allah sallallahu alaihi wasallam Allah ya aiko shi ne da abubuwa guda uku Allah ya aiko shi da at-tabligh Allah ya aiko shi da at-tabyin Allah ya aiko shi da at-tashri' da waɗannan uku Allah ya aiko manzon Allah to amma matsalar su waɗancan mutanen kawai sai suka dauki bangare daya cewa kawai manzon Allah tabligi yayi manzon Allah bai bayani ba manzon Allah bai tashri'i ba to manzon Allah ya zo ne yayi tabligi yayi tashri'i yayi tabayini wannan aikin uku su manzon Allah ya zo ma'ana manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya zo don ya isar mana da alqur'ani manzon Allah ya zo don ya yi mana bayanin alqur'ani manzon Allah ya zo mana da wata shari'a ma sabuwa wadda babu ita a alqur'ani shi yasa ashe zaki iya samun wani bayani na manzon Allah sallallahu alaihi wasallam wanda babu shi a alqur'ani kuma zaki iya samun wata shari'a wadda manzon Allah ya zo da ita wadda babu ita a alqur'ani shi yasa hadisai gaba ɗayan su suna da alaka da Qur'ani ta fuskoki kamar guda biyar ko dai hadisi yayi bayanin abinda alqur'ani ya zo da shi ko hadisi ya karfafi abinda alqur'ani ya zo da shi ko hadisi ya kayyayi taqyidin abinda alqur'ani ya zo da shi a sake ko kuma hadisi ya ainihin wato canja wani hukunci wanda alqur'ani ya zo da shi ko kuma hadisi ya zo da wani hukunci sabo wanda alqur'ani bai zo da shi ba kuma duk waɗannan abubuwan yana daga cikin bayani da tashari'i na manzon Allah sallallahu ta'ala alaihi wasallam shi yasa duk abinda manzon Allah ya zo da shi wajibi ne mu riki wannan abin mai ainihin wato yi aiki da shi shi yasa idan kina so ki zama masu biyayya ga Allah masu bin Allah to dole ki aiki da alqur'ani ki aiki da sunnar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam sifa ta gaba shine wasabirina wasabira da masu hakuri mata abinda ake nufi da hakuri shine mutun ya kame ya jure ya ki daukar mataki a lokacin da zai iya daukar mataki wannan shine hakuri abu ya same ki sai ki daure ki jure kar ki dauki wani mataki tare da cewa kina da damar daukar mataki kuma ana samun ladar hakuri ne idan an yi hakuri nan take a lokacin da abin ya faru ba wai bayan abu ya faru ba kamar yadda hadisi ya tabbata daga manzon Allah sallallahu alaihi wasallam wata baiwar Allah dan ta yaros da aka kai shi makabarta sai ta bi dan nata makabarta bayan an binne shi ta tsaya akan kabarin wannan dan nata tana ta rusa kuka tana ta kuka sai ga manzon Allah ya zo wucewa ta wannan makabartar shi da sayyidina Abubakar sai manzon Allah ya gante shi ya ke baiwar Allah kukan me kike yi tace bahan Allah dana ne rasu ba gashi na an binne shi sai manzon Allah ya ce ki hakuri mana sai tace ilaika anni tafi ka bani waje dan ba kai wannan masifar ta same ka ba shi yasa zaka ce ne hakuri ba zan yi hakuri ba ni ka tafi ka bani waje sai manzon Allah ya wuce bayan manzon Allah ya wuce sai sayyidina Abubakar ya je gurin ta yace baiwar Allah kin san wane ne yake miki magana kuwa kin san da wanda kuke magana tace wallahi ni ban sani ba sai ce da ita ai manzon Allah ne sallallahu alaihi tace manzon Allah tace wallahi ban taba ganin shi ba san shi ba tace ai ban san shi bane tace yana ina sai na Abubakar ya ce ai ya tafi gida daga nan sai ta garzaro a guje ta taho gidan manzon Allah sallallahu alaihi wasallam tace ta samu manzon Allah tace ya rasulullah wallahi ban san ka ba ban taba ganin ka ba ban san kai bane kake ba da shawara ko kake min nasiha manzon Allah ya duna ya dana hakura manzon Allah ya ce ina innama sabaru inda sadamatul ula hakurin da Allah yake karba yayi sakayya a kansa shine hakurin da za a yi nan take idan abu ya faru yana faruwa sai ki hakuri ki mika wa Allah to sai ki ga Allah madaukakin sarki ya miki kyakkyawan sakamako to shi yasa Allah ya ce masu hakuri maza da masu hakuri mata malamai suka ce hakuri kala uku ne akwai hakuri wajen bin Allah akwai hakuri wajen barin saba wa Allah akwai hakuri wajen abin da Allah ya kaddara miki na rayuwa alkhairi ko sharri sifa ta gaba wal khashi'ina wal khashi'at da masu tsoron Allah maza da masu tsoron Allah mata tsoron Allah wajen yin abin da Allah ya ce ayi da barin abin da Allah madaukakin sarki ya hana tsoron Allah wajen kwadayin rahamar Allah da jin tsoron azabar Allah wannan duk yana daga cikin tsoron Allah sai wal mutasaddiqina sai masu sadaka maza wal mutasaddiqati da masu sadaka mata sadaka tana duci akwai sadaka ta wajibi akwai sadaka ta nafila sadaka ta wajibi ita ce zakka dangane da abinda Allah ya bude miki na dukiya ko na amfanin gona ko na kadarori ko na kasuwanci idan kin mallaki abinda ya kai zakka kuma lokacin zakka yayi ki fita ki baya wannan sadaka ce sadaka ta nafila Allah madaukakin sarki ya baki wani abu gurgurdan abinda Allah ya baki ke ma ki dauki wani abu ki bayar domin wannan abin da kike zai taimaki rayuwarki kuma Allah zai ƙara miki sannan zai tsare ki daga dukkanin masifa ita sadaka tana ƙara albarkar dukiya ne sadaka ba ta rage dukiya sadaka tana ƙara dukiya ne sannan sadaka tana maganin masifa da bala'i sadaka tana sawa ki samu sauki akan wani abu da yake daminki na larura a rayuwa idan baki da lafiya ki yawaita sadaka Allah zai baki lafiya idan kina da bukatu ki yawaita sadaka Allah zai biya miki bukatunki idan kina neman arziki mai yawa da albarka ki yawaita sadaka Allah madaukakin sarki zai baki idan kina da matsaloli ki yawaita sadaka Allah zai fitar da ke insha Allah to Allah ya ce ma sadaka maza da ma sadaka mata sai Allah ya ce wasa'imina da masu azumi maza wasa'imat da masu azumi mata shi ma azumi kala biyu ne akwai azumi na farilla shine azumin da muke a yanzu na watan Ramadan akwai azumi na nafila kamar azumin litinin da alhamis kamar azumi uku na kowane wata ko azumin rana arafa ko azumin tasu'a da ashura ko dai makamancin duk wani azumi na nafila yana shiga cikin wannan to ki zama mai yawan azumi musamman azumin nafila malamai suke cewa Allah madaukakin sarki yana daga darajar mace ne idan tana yawan azumin nafila sannan suka ce idan kina yawan azumin nafila Allah zai gyara miki samanki tsakanin ke da mai gidanki domin yana daga cikin abin da yasa Allah ya aiko mala'ika Jibrilu bayan manzon Allah ya sakina na Hafsa shine yawan azuminta lokacin da manzon Allah ya sakina na Hafsa Allah ya kare yadda a gare ta ai Allah ne ya aiko mala'ika Jibrilu da kansa Allah ya ce maza ka je gurin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam gashi can ya saki matarsa ka ce injini Allah madaukakin sarki ka ce na ce ya dawo da ita mala'ika Jibrilu ya zo ya samu manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce ya rasulullah Allah ya aiko ni ka saki matarka Hafsa manzon Allah ya ce eh yace to Allah ya ce in ga maka dawo da ita manzon Allah ya ce kamar saboda me mala'ika ya ce Allah ya ce in ga maka li annaha sawwama qawwama saboda ita mace ce mai yawan azumin nafila mai yawan sallar dare sannan wa zawjatuka fil janna wa mataka ce a gidan aljanna da wannan ne malamin suke cewa ashe idan mace tana yawan sallar dare idan mace tana yawan azumin nafila to in Allah ya yarda ba za ta samu matsala wajen zama tsakaninta da shi gidanta ba in Allah ya yarda Allah zai gyara musu tsakaninsu haka idan kina samun matsala da shi idan kika yawaita sallolin dare kika yawaita azumin nafila Allah madaukakin sarki zai tafi da wannan matsala din wannan shine muhimmancin azumin nafila musamman ga yaya mata Allah ya ce wasa'imina da masu yawan azumi maza wasa'imat da masu yawan azumi mata sifa ta tara Allah ya ce wal hafizina furujahum da masu kiyaye gaban su maza wal hafizat da masu kiyaye gaban su mata wannan wani abu ne mai matukar muhimmanci musamman a rayuwar yaya mata Allah madaukakin sarki ya kawo mu wani zamani karshen tashin alkiyama wanda zinace yayi yawa fasikanci yayi yawa kamar yadda manzon Allah ya faɗa cewa alkiyama ba za ta tsaya ba sai kaga mutane suna zina akan jinsi kuma ana wuce su ana kallon su suna zina manzon Allah ya ce mai imani shine idan ya je zai wuce ya ce da su da Allah bayan Allah ku koma gefen hanya ba wannan yana daga cikin alamun tashin hankiya kuma idan kuka kula a yanzu waɗannan abubuwan sun fara bayyana yanzu zinace da fasikanci abin yana nema ya zama ruwan dare to ya kamata idan kina so ki samu gafara da rahama a wajen Allah ki tsare mutuncin kanki kar ki yadda wani ya taɓa mutuncin ki matsar ba mutunci bane dama Allah madaukakin sarki ya nuna mana hanyar da mace za ta iya biyan bukata hanyoyi ne biyu in ba waɗannan hanyoyin ba to duk wata hanya da mace ta biya bukata haramu ne Allah ya ce wallazina hum li furujihim hafizuna yana daga cikin mata da maza bayan Allah na kwarai su ne masu kiyaye gabansu. Illa ala azwajihi, ba za ta biya bukatarta ba sai tare da mijinta, aw ma malakat aymanuhu, ko kuma idan baiwa ce sai tare da ubangidanta. Haka shi ma ba zai biya bukata ba sai da matarsa, ko kuma idan yana da baiwa sai da baiwarsa, kuma yanzu ma babu bai. Allah ya ce to fa innahum ghayru malumina, idan suka biya bukatar su ta waɗannan hanyoyin ba za a zarge su ba. Allah ya ce fa madibtaga wara'a zalika, duk wanda ya nemi wata hanya ya biya bukata ba ta wannan hanyar ba, duk wacce ta nemi hanya ta biya bukata ba ta wannan hanyar ba, Allah ya ce fa ulaika humul aduna, waɗannan su ne ƴan ta'adda azzalimai, masu wuce gona da iri, waɗanda suke abin da bai kamata ba. Ashe haramun ne ki zubar da mutuncin kanki, ki je ki bada rayuwarki wani ya bata miki rayuwa, wannan ba daidai bane, haramun ne. Idan kina haka baki tuba ba, ki sani rayuwarki ba za ta yi albarka ba. Amma idan kika tuba ga Allah, sai Allah ya gafarta miki, ya kiyaye ki, sai rayuwarki ta yi albarka. Kuma ki tsare mutuncin kanki sai ga mijinki, shi ne za ki samu alkhairi. Sifa ta ƙarshe shi ne wadhakirina Allah kathira, da masu yawan ambaton Allah maza, wadhakirat, da masu yawan ambaton Allah mata. Menene ambaton Allah? Ambaton Allah shi ne zikiri. In aka ce zikiri ya haɗa da hailala, ki ce la ilaha illallah, ya haɗa da haulafa, ki ce la haula wa la quwwata illa billah, ya haɗa da tasbihi, ki ce subhanallah, ko hasbunallahu wa ni'mal wakil, ko la ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minaz zalimin, ko kuma tahmidi alhamdulillah, alhamdulillah, ko takbiri Allahu akbar, ko kuma salati ga annabi sallallahu alaihi wasallam. Duk wannan ambaton Allah ne. To ki yi kokari ki zama kina yawan ambaton Allah. Duk inda kike tafiya kina istighfar, kina hailala, kina kabarbari, kina kwance kina yi, kina zaune kina yi, kina tafiya kina yi, shi amfanin wannan zai sa ki zama ta kusa da Allah. Kullum zai zama kina tare da Allah tunda kina yawan ambaton Allah. Idan kina yawan ambaton Allah, Allah zai sa albarka a rayuwarki, Allah zai tsare miki rayuwarki, Allah zai tsare rayuwarki. Kar ki yadda ki zauna bakinki baya ambaton Allah, baka istighfar, baka hailala, baka haulaka, baka salatin annabi, wannan ba karamin asara bace. Kuma ki zauna baka karatun Qur'ani, mafificin zikiri shine karatun Qur'ani. Ya zama in baka karatun Qur'ani to kina zikiri, kina tasbihi. Idan baka tasbihi kina hailala, ko kina istighfar, ko kina tafiya kina astaghfirullah, ko la ilaha illallah, ko subhanallah, ko hasbunallahu wa ni'mal wakil, ko la ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minaz zalimin, wannan zai sa miki nutsuwa a cikin ranki, zai yaye miki duk wata damuwa, zai sa albarka a rayuwarki, Allah zai gafarta miki kurakuranki, kuma Allah zai daga darajarki, sannan Allah zai kare ki daga dukkanin sharrin masu sharri. Shi yasa mu yawaita ambaton Allah. Ambaton Allah kala biyu ne, akwai az-zikrul mutlaq, akwai az-zikrul muqayyad. Az-zikrul mutlaq shi ne sakakken zikiri wanda zaki ta yi ko miliyan nawa ne ma ki je ki ta yi, ki ta istighfari ba adadi, ki ta salatin annabi ba adadi, ki ta yin hailala ba adadi, ki ta yin haulaka ba adadi, ki ta istighfari ba adadi, wannan shi ne az-zikrul mutlaq. Az-zikrul muqayyad shi ne zikirin da aka sa masa kaidi, kamar zikirin da ake bayan an yi sallama daga sallah, a ce subhanallahi 33, walhamdulillahi 33, wallahu akbar 33, da la ilaha illallah guda daya, ko in zaki kwanta a ce ki ayatul kursi, ki falakil nasi da qul huwallahu 3, waɗannan su ake kira az-zikrul muqayyad. To waɗannan ba a so ki ƙara daga abin da aka kayyade miki. Idan aka ce ki yi 3 ki wannan 3, idan aka ce ki yi 7 ki yi 7, idan aka ce ki yi 11 ki yi 11, idan an ce ki yi 33 ki yi 33, kar ki ƙara. Amma kuma zikirin sakakke wanda zaki ta yi koyaushe, shi wannan ba tare da adadi ba ki ta yi. To haka ya kamata ya zama kina yin zikirin muqayyad, kuma kina yin zikirin mutlaq, sai kiga Allah ya sa albarka a cikin rayuwarki. To waɗannan sifofi guda 10 da Allah ya ambata mana saboda yanayin lokaci, kuma da Allah akwai jawabai da za a yi, shi yasa nake abin a rubuce. Waɗannan sifofi guda 10 da Allah ya ambata mana, sai Allah ya ce a'adda Allahu lahum maghfiratan, duk mai yin waɗannan sifofi ko kuma duk wacce ta sifantu da waɗannan sifofi guda 10, to Allah ya tanadar musu da gafara. idan kina so Allah ya gafarta miki ki sifanci da waɗannan sifofi guda goma da izinin Allah kullun kina karkashin gafara Allah subhanahu wa ta'ala. Allah ya tanada musu da gafara wa ajran azima da kuma lada mai girma. Wace irin lada ce mai girma? Shine gidan aljanna. Duk wacce ta sifanci da wannan sifofi guda goma ta koma ga Allah madaukakin sarki, Allah zai gafarta mata kuma Allah zai sa ta a gidan aljanna da izinin Allah. Shi yasa yana da kyau mu yi taka tsantsan, mu kiyaye, ya zama kullum muna tuna daga ina muke, ina za mu tafi, kuma yaushe za mu tafi, me muke jira. Sai mu sifanto da wannan sifofi don mu samu gafara da rahama a wajen Allah subhanahu wa ta'ala. Domin duk abin da zaki a duniya, idan baki abin da Allah zai gafarta miki ba, wallahi kin yi asara. Idan baki abin da zaki samu gafara da rahama a wajen Allah ba, kin yi asara. Kuma a nan duniya ake neman gafara, a nan duniya ake neman rahama, a nan duniya ake neman aljanna a wajen Allah subhanahu wa ta'ala. Ina gani zan tsaya a nan saboda jawabai da za su biyo baya. Saboda jawabai da za su biyo baya wanda malamai za su yi, amma kafin in miƙa magana ga shugabannin, wato ina ƙara jan hankalinmu musamman wajen yi wa addini hidima a matsayinku na mata. Kar ki ce ke mace ce ba za ki yi wa addinin Allah hidima ba. A'a, idan muka kalli waɗannan sifofi guda goma ba maza kawai aka ce ba, an ce al-muslimina wal-muslimat wal-mu'minina wal-mu'minat wal-qanitina wal-qanitat. Kin ga ana cewa maza, ana cewa mata. Kuma haka Allah ya ce duk wanda ya aikata aiki kyakkyawa min zakarin aw unsa, namiji ko mace, ashe aiki ma'ana yi wa addinin Allah aiki maza ne da mata. Maza akwai ɓangaren da za su iya ba wa addinin Allah gudunmuwa, haka su ma mata akwai ɓangaren da za su iya ba wa addinin Allah gudunmuwa. Kuma duk wani ɓangare da namiji zai iya ba wa addinin Allah gudunmuwa, mace ma za ta iya ba da wannan gudunmuwa. Idan ta ɓangaren wani ilimi ne da za a karantar, idan namiji yana da ilimi in ya karantar, ke ma mace in kina da ilimi za ki iya karantarwa. Idan ɓangaren dukiya ne, yadda za a ce maki addini, idan namiji yana da dukiya ya taimakawa addini, ke ma idan kina da dukiya za ki iya taimakawa addini. Idan ta ɓangaren wani wata sana'a ce da namiji yake karantar da al'umma, ke ma idan kin iya za ki iya karantarwa. To haka ɓangaren aikin agaji, idan maza za su iya ba wa addinin Allah gudunmuwa ta ɓangaren aikin agaji, to kuma mata za ku iya ba da gudunmuwa. Wannan shi ya sa izala, ƙungiyar jama'atu izalatul bid'a wa iqamatu sunna, ta ƙirƙiri mata ta samu suna nisa'u sunna. Abinda ya sa, saboda a rinƙa tafiya da maza kafaɗa da kafaɗa wajen isar da saƙon Allah, wanda da ba haka ba ne. Da sai ka ga kawai maza ne suke yi, mun bar mata a gidaje, ban san addini ba, ban san sunna ba. Kuma mun maza mun muke karanta sunna, mun muka san sunna, amma matanmu ba su waye da abin da ake kira sunna ba. Wannan sai zama akwai matsala. Sai ka ga malami ahlu sunna amma matarsa ba ta san ma menene sunna ba, me yasa bai karantar da ita ba, bai ba ta dama ta yi karatu ba, bai nuna mata hanyar karatu ba, bai ba ta dama ta shigo an taimaki addinin Allah da ita ba. Dole mata su ma su fito su yaɗa da'awa kamar yadda maza suke da'awa, musamman a wannan lokacin. Akwai gurin da namiji ba zai iya shiga ba, amma mace za ta iya shiga. Akwai fatawar da namiji ba zai iya bayarwa ba, amma mace za ta iya bayarwa. Akwai irin wa'azin da namiji ba zai iya mata ba, amma mace za ta iya mata. Kenan ashe ana buƙatar mata ma su shigo su ba su ba wa addinin Allah gudunmuwa. Wannan ta sa aka samar da wannan nisa'u sunna, saboda a haɗa mata su ma a fahimtar da su sunna, su ma su ci gaba da yi wa addinin Allah aiki, suna ba wa addinin Allah gudunmuwa. Kuma har aka yi musu uniform, yadda maza suke da uniform na agaji, za ka ga su ma mata nisa'u sunna suna da irin wannan uniform na agaji, saboda taimakon addinin Allah. Yanzu wannan zaman da muke a nan, ƴan agajinmu maza ba za su iya shiga tsakiyar mata suna gyara musu zama ko suna musu magana ba. To idan aka ce mata ba za su fito su yi ba, to wannan zaman da ba zai yi ba. Domin da mata za su yi ta surutu, yara su yi ta kuka, wasu ma su yi ta gulma, mai ta hayaniyarmu, mai ta wa'azinmu ba ruwanta tana gulma da 'yan ruwanta. Amma idan akwai mata ƴan agaji za su iya shiga ciki suna yawo, malama da Allah ya yi mana shiru, malama fitar da wannan yaran naki, malama matsonan, malama jekicin, kuma suna gyara mana, mu kuma muna wasu. amma maza haramun ne namiji ya shiga cikin ku haka yana daidaiwa to shi kuma wannan shine amfanin ba wa ainihin wato shigowar mata saboda su ma su bada gudunmuwa haka inda Allah zai kaddara wata ta hadu da larura a nan ta fadi ai mata ƴan adali su su dauke ta su ta da ita amma maza ba zai taba ta ba in ba tare da larura ba kenan yana da muhimmanci matan ma su shigo su ma su ba wa addinin Allah gudunmuwa amma za su shigo ne da wani ka'idoji na shari'a da wani qawaid da dawabit na shari'a ba za su shigo haka kawai sai abin da suka ga dawa ba akwai ka'idoji dole ya zama tana da hijabi tana kaza tana kaza tana kaza kuma ga iya inda za ta tsaya kuma ga abin da za ta ce sai yana da muhimmanci ku yi kokari ku tattauna da misa'u sunna dan ku bada gudunmuwa ku ba wa addinin Allah gudunmuwa a tafiyar da misa'u sunna musamman ta bangaren aikin agaji wannan zai taimaka sosai wajen ba wa addinin Allah gudunmuwa saboda abin da ya shafi mata a masallacin idi ne mata suna zuwa masallacin juma'a mata suna zuwa bai kamata a ce ƴan agaji maza bane suke yawo a cikin mata ya kamata a samu ƴan agaji mata su za su dinga gyara mata suna kula da su zamanin manzo Allah sallallahu alaihi wasallam haka ne an za a je yaki ana tafiya da maza ana tafiya da mata mata su suke aiki suke dawaniya maza kuma suke jihadi to ashe yana da kyau mu ma ya zama akwai ta'awuni na da'awa tsakanin mazan mu da matan mu kar ya zama mu kadai maza muke yi ba tare da mata sun shigo ba hatta tafsiri in aka samu mata ƙwararru ya kamata shi ma su saboda su ja hankalin mata ɗan uwansu saboda wasu abubuwan su ne suka fi sani kuma za su iya fitowa su yi mata bayani yadda za su ɗauki to da ta ina ƙara jan hankalinku ku ba wa addinin Allah gudunmuwa da abin da Allah ya hore muku da abin da kuke da shi musamman harkar agaji wanda za ku shigo ku taimaka wajen tafiyar wannan da'awa ta mu ta sunna musamman yanayin wa'azuzzuka da tarurruka da salloli da muka bace irin wannan ina fata Allah ya mana jagora zan dan takaita saboda bayanai abinda na faɗa ya zama da ji Allah ya ba mu ladar abinda muka yi kuskure ubangiji Allah ya gafarta mana wa